أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله تعالى ليساك هذا مؤى wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. A wannan marece na Asabar 4 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne 21 ga watan 2 a shekara ta 2026 a lissafin da ake kira miladiya. A wannan shi ne zamanmu na 170 a karatun tafsirin Alkur'ani mai girma, musamman kuma daga littafin Malam Abdulrahman ibn Nasir ibn Sa'di, تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. cikin ikon Allah jiya uku ga wata mun zo karshen suratul nisa, didda abin ya dan yi dan gaggawa haka mun kammala. Akwai matsaloli da ya kamata ko in ce zai yi amfani a ce an ji su, to amma musamman tunda matsaloli ne da suke da alaka da ayar ƙarshe, kuma mai alaka da gado, kuma la'alla in dai ba na san ne ba za a ce an riƙe duka abin da aka tattauna shekarun baya ba, amma abin da ya shafi gadon da yawa mun tattauna shi a baya. Don haka za mu bacci haka mu shiga suratul ma'ida kamar da muka jima'a ya karanta, illa ko ni ba Allah ya rubuto tambaya cewa abinda aka yi magana na halin idan babu kowa, al-ukhtu shaqiqa, a halin kalala ta samu wannan nisfi, ya za a yi da sauran. Shi yana son ƙarin bayani a halayen dama suna bambanta gwargwadon yadda al-mas'alatul ainiya al-mas'ul anha ya halinta ya zama, wato kunci al-mas'ulatu anha, wato mas'alar da ake magana a kanta in waƙi'a ce da ta auku haƙiƙatan, ba supposition da za a faɗa cewa in halaka halikun wani ya rasu ko yawa, in wani abu ne haƙiƙa ya faru, to dama ana ambato ne. Mafi yawan tambayoyin rabon gado sukan zo ne a ce mutum ne ya mutu ya bar kaza da kaza da kaza, ko amma nan a aya ba irin wannan salon ake ba, zancen an mutu a halin kalala. Kalala shine mutum ya mutu ba shi da uba ba shi da ƴaƴa, an gane yawa to idan akwai ukht shaqiqa to rabanta a cikin irin wannan hali shine za ta ci rabin dukiya idan shaqiqi ya ce ko ya abiya ko yawa in suka zama su biyu mata zuwa sama za su ci tulusani idan kuma sun cakuda akwai maza tare da su koda mutum ɗaya ne namiji sauran kuma mata to sai su koma lizzakari mithlu hadhi al-unthi tunda zancen shine wannan halin kalala ne wanda yake da alaka da wato ƴan uwan shaqiqai ana fahimta yawa sabanin halin kalala da aka ambata a farkon ayar da aka yi zancen wato maganar gado ko aya ta biyu yawa walakum nisfu ma taraka azwajukum a cikin wannan Allah ta'ala ya ambaci maganar kalala wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun ko falikulli wahidin minhuma as-sudus to wannan ana zancen ɗan uwa ne amma li ummai ba shaqiqai ba ba li abbai ba diya dumin wannan zancen yawa to idan aka shiga halin da akwai ashabul furud sai a baiwa ashabul furudin nan rabansu sannan sai ita ta dau wannan rabi nata ita ukhtu shaqiqa in guda ɗaya ce inda saura da ya rage bayan ashabul furud to za a sake mayar mata shi raddan nisfun da ta karba fardan sannan abin da ya rage bayan an cire wa ashabul furud kamar a ce misali da mata ko da miji to wannan sai ya zama an cire musu nasu rabban kaga akwai abin da ya rage abin da zai rage sai ya koma gun wani ukhtu shaqiqa mene raddan haka ake kiransa yawa idan kuma bayan ukhtin shaqiqa wato akwai ɗan uwa ne masu ta'asibi waɗanda haƙƙinsu shine suna gado ta hanyar ta'asibi ba ashabul furud ba to in aka samu rabanta wannan nisfi waɗannan masu ta'asibi sai su ɗauke sauran baki ɗaya an fahimci wani asibul asbi shi kenan ba wani rikici yawa in da guntu to ita ake mayarwa sai a kira shi mene raddi ina ji zan abinda mai tambaya yake so ya ji an fito da shi sauran matsaloli kuma da suke da alaka da wannan insha Allah in ku koma makaranta babin gado da littattafan gado ku karanta su a hannun malamai insha Allah komai zai bayyana shi ne ilimin fara'id ilimi ne da ba mai wahala ba ba kuma mai sauki ba yawa ba mai wahala ba ne saboda ba nassoshi ne masu yawa a ciki ba nassoshin da suke ciki idan ka haddace su waɗannan ayoyin guda uku ko hudu shine ginshikin abin da za a tattauna matsalolin da aka yi saɓani a cikinsu ba yawa ne da su ba to amma babban abin da yake da wahalar a ciki shine maganar sanin yadda matsalar za ta kasance wannan kuma an zo practical rabo ne wannan sai a ce hadhihi mas'ala takunu min kaza in an zo maganar fitar da LCM din da za a gina abun a kansa cewa wannan matsalar za ta zama a kasa kashi shida ko a kasa kashi shida mai nisfi ya dau uku ko mai thuluthi ya dau biyu to haka wannan shine zai yi wa mutum yar wahala kuma yana da alaka da sanin lissafi yawwa kana basic arithmetic ko wani abu na farkon mathematics haka da kake bukata ka sani kuma wannan abubuwan duk akwai su a cikin littafan ilimin gado yau ba maganar sai ka je makarantar boko ma ka yi mathematics ba duk wannan malaman mu a ƙasa ma a rubutu a ƙasa a kan rairayi duk za a koya maka wannan duk malamai sun iya wannan to mu bar shi haka suratu al-ma'ida wannan sura tana cikin surori guda bakwai masu tsawo da aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a madadin at-taura kamar da tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan amma da din at-taura an bashi ayoyi guda bakwai as-sab'u at-tiwal yawwa haka nan a madadin zabura an bashi al-mi'in a madadin injila kuma an bashi al-mufassal an gane yawwa ayi surori guda bakwai na farko masu tsawo su ake ishara zuwa gare su to a madadin at-taura Allah ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanni al-mi'in sune surori masu aya 100 su ma suna da yawa su kuma Allah ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin alqur'ani a madadin zabura a madadin injila kuma aka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassal al-mufassal sune surorin kasa kasa daga wajejen hujurat zuwa can kasa zuwa karshen suratul nas shi ma akwai qiwalul mufassal akwai kuma qisarul mufassal ana fahimtar wannan yawa sannan wannan sura ana kiranta al-ma'ida ishara zuwa ga lafazin al-ma'ida din da yazo a kissar annabi isa da hawariyun da suka ce hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin yawa suka ce abinda suke so inna nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin to a lokacin kuma annabi Isa yayi addu'a qala Isa ibn Maryam Allahumma anzil 'alayna ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin to wannan ma'ida da aka ambata shi me ake nufi da ma'ida shine kabaki yawa kabaki kuma da dai ba Hausa yake cewa kabaki dan yanzu ku kabakin ma sai an fasara muku haban tura suna kiransa table ko abin nan sufra inda za a shimfidar da za a dora abinci akai shine ake kira menu to idan aka dora abincin akai kuma ta fi cika a matsayin ta na al-ma'ida yawa an yi shimfidar kuma an sa abinci akai yawa abinci da zai zo to shine al-hawariyun suka roki annabi Isa alaihi salatu wassalam cin ubangijin ka zai iya saukar mana da kabaki daga sama suna son su ci abinci yawa sai Allah ya kawo saboda so suke su gaskata cewa da gaske shi annabi shi kuma dan adam a dabi'arsa baya gaskatawa gaibi har sai ya ga wani abu da zai tabbatar sai ya nemi mu'jiza dabi'a ce ta duk mutanen annabawa to shi yasa ai waɗanda suke gaskatawa ba tare da sun ga mu'jiza ba suka fi zama abin yabo da Allah ta'ala ya fara yabon mutanen farko a cikin alqur'ani alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat ko wa mimma razaqnahu wa yunfiquna wa mimma razaqnahu yunfiqun kaga yu'minuna bil ghaibi ba tare da sun nemi a saukar musu da wani abu to wannan ne ina zancen sababin kiranta al-ma'ida saboda an ambaci al-ma'ida a ciki ana kuma kiranta suratul uqud saboda abinda aka ambata a farko kamar yanzu ba ambata mana wani lokaci cewa sunayen surorin nan tare da cewa dukkanin su tauqifiyya ne to wani lokaci kuma akan dauko su ne da suna na musamman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ko kuma abinda akan ambace su da farkon abinda ya zo a wannan sura yawa ko kuma wani abu abraz da aka ambata kamar suratul baqara suna ce mata as-suratul lati zikira fiha al-baqara kamar yadda al-imamu tabari ya ambata a cikin tafsirin to wannan wasu al'umura ne da muka ambata cewa da sa sunayen surori da kuma jera surorin nan da kuma ayoyi duka wani lamari ne tauqifi haka Allah yake san kayansa ba magana ce ta wani abu na istihabi yayi la'allaka ce sunayen surorin akwai kokari na malamai tun da shi sunaye ne wani yace wannan ita ce surar da a cikin ta an yi zancen kaza da kaza an fahimci abin yawa amma duka da sura da sunayen su na asali wannan sura suratul ma'ida ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka al-safun sururi tunda akwai sururi da aka saukar da su jumlatan to suratul ma'ida sura ita ce ƙarshen abin da ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ahkam da suke cikin ta dukkanin su muhkamai ne yawa akwai hukunce hukunce kuma da aka ambata a cikin wannan sura wanda ba a ambata a wasu wuraren Abul Maisara ya ruwaito daga gare shi al-Imam al-Tabari ya ruwaito wannan cewa akwai hukunce hukunce guda 18 da Allah ta'ala ya ambata a suratul ma'ida wanda babu su a ko'ina a Qur'ani banda ma'ida ba a ambace su kamar wannan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wal'amul khinziri wa ma'uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu to banda hurrimat alaikumul maitatu waddamu kuma wannan akwai shi a wasu wuraren a Qur'ani ko akwai an-nahl a kuma baqara ma a baya yau da wasu wuraren dai akwai amma a cikin suratul ma'ida anan ne kawai aka ambaci wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nafihatu wama akala as-sab'u illa ma zakkaytu wama dhubiha ala an-nusubi wa anta taqsimu bil azlam wadannan abubuwan duka babu su a ko ina sai a suratul ma'ida hakanan yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum قل ما يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تقول اللفظ الجوارح شما بعفتيش أكو إنابا إشارة زوا قولنا هو كنت النفروتا سيء ونه شيني الجوارح وما ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يوم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب سيكما اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتم من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن فولأنه كنت كنت ba a ambace su a wasu wurare ba banda suratul ma'ida guda 18 in ka koma kuma ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun ita ma wannan ma ja'alallahu min bahiratin inna da sa'ibatin da wasilatin da hamin su ma banda anan ba a ambace su an fahimci wannan to wannan shi yana cikin abubuwa ne da suka shafi wannan sura da kuma maganar cewa ita ce sura ta ƙarshe da aka saukar lokacin aikin Hajji Jubair ibn Nufayr ya shiga ga Aisha radiyallahu ta'ala anha take gaya masa kamar da Ahmad ya ruwaito hakanan An-Nasa'i a cikin Al-Kubra cewa wannan aya ko wannan sura ita ce sura ta ƙarshe da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai ka koma kutubun ulumul qur'an nan ne maganin sanin waɗannan matsaloli yawwa je al-burhan al-itqan da sauran littattafai ne ga sunan da yawa na mutaqaddimun da mutaakhirun zaka samu wannan da ma'ani al-qur'an na malamai daban-daban su al-farra kaje su abin nan majazil qur'an na Abu Ubaidata da makamancin waɗannan littattafai duk zaka samu irin waɗannan ilmomin kuma zaka amfana da su ƙwarai me aka ce akan sura kaza me aka ce akan aya kaza wannan sura adadin ayoyinta kamar da muka gani 122 ko haka yake a namu nan a wasu gurin basariyin 123 a wurin kofiyun kuma 121 ne ko? da 20 kai daidai na 120 daidai to ga sunan dai wannan duk al'amura ne da daga cikin abin da za ka koya musamman a wannan sura akwai magana akan tauhidi ita ma akwai magana da nan na gashi akan tauhidi da magana akan alakar musulmi da waɗanda ba musulmi ba, da wajibcin wala'i da bara'i, yawwa, wala'i da bara'i tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, musamman al-yahudu wal nasara, yawwa, da Allah ta'ala ya yi hani akan riƙonsu. Akwai maganganu akan annabi Musa da mutanensa, da yadda ya ce Allah ta'ala ya umarce shi a gaya musu su je su yaƙi mutanen Filistin su zauna a ciki, suka ƙi har inda suka ce ka je kai da Ubangiji ku yaƙi ku, saboda suna tsoron mutanen da suke ciki. Akwai ƙissoshi dai da yawa waɗanda Allah ta'ala wasu an saba maimaita su a wasu wurare, wasu kuma sai a nan. Sannan aya ce, sura ce da ta cika da hukunce-hukunce na fiqhu. Yawwa, maganar hukuncin rantsuwa, maganar batti akan shan giya da hukunce-hukuncen cata da sauransu, a nan aka yi batti. Albatti shi ne magana ta ƙarshe, yawa, bayan suratul Baqara an dance an yi bayanin abin da ya shafi yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, matakin farko a suratul Nisa'i aka zance ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Sannan kuma a nan shi ne aka yi bacci, ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Akwai kuma maganar na kisasi a Baqara ne ko kuwa nan a wannan ba kisasi kenan ba. Ayyato, maganar kisasi na abinda ya shafi da kisan kai da kuma jin ciwo. Yawwa, an-nafsu bin-nafsi wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal udhna bil-udhni wa sinna bis-sinni wal juruha qisas. Yawwa, abinda ya shafi da diya da sauransu, duka didda zancen diya a suratu an-nisa'i aka ambace shi. To yau dai ba mulakhasin Qur'anin zamu dauka ba, maganar suratu Al-Ma'ida da maganganu dai da yawa akan ta, kamar da na ambata. Yaqulu Allah, wannan sura kamar da muka gani bi ijma'in malamai madaniya ce, madaniya ce, an saukar da ita gaba ɗayan ta bayan hijira. Mun sani kuma abinda ake ce ma makkiya ita ce surar ko ayar da aka saukar kafin hijira. Yawwa, kafin hijira, ko da a Madina ne ana kiranta makkiya. Kun fahimci abinda aka saukar a Makka sannan kuma ya zama kafin hijira, to ko da a Madina ne, in dai ba a yi hijira ba, to hukuncin ta makkiya. In kuma bayan hijira ne, to ko a Madina aka saukar ko kuma a Makka ne aka saukar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je, kamar al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kaga an saukar da ita ne ranar Arfa aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kunga Arfa ko aina take a Makka, amma a cikin wannan sura ta Al-Ma'ida take. To duk da haka madaniya ce, tunda bayan hijira ne aka saukar da ita. Wannan dai kamar da na ambata mabadi ne a cikin ulumul Qur'an ga ɗaliban da suke karatu, ko da a jami'o'i in an zo musu ulumul Qur'an, wannan shine mafi yawan abin da sukan yi kuma suna buƙatar su yi ƙari a kansa. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka ba da gaskiya, suka yi imani da Allah da dukkan abubuwan da Allah ya wajabta a yi imani da su. Abdullahi ibn Mas'udin yana cewa duk lokacin da ka ji an yi kira, Allah ta'ala ya kira da ya ayyuhal ladina amanu fa'ar'iha sam'ak, to ka ba da kunninka sosai, ma'ana ka saurare ta da full attention. Domin kuwa ko dai umarni ne za a baka ko wani hani ko labari. Yawwa, labari wanda yake na gaskiya babu ƙaryatawa, umarni na a yi ko wajibi ko mustahabbi, hani kar a yi kima ko haramun ko wato abin da ya shafi makruhi, kamar da wannan istirahin malamai ne kuma daga baya. don haka ya ayyuhal ladina amanu kuma tana da ƙarin ma'anar cewa in Allah ta'ala yayi wannan magana yayi isdarin magana da ya ayyuhal ladina amanu kamar ana gaya maka ne wa min muqtadayati al-imani idza kunta siddan wa haqiqatan amanta bima aujaba Allah tabaaraka wa ta'ala al-iman bihi to ga doka za ta zo in dai kana cikin masu imani da Allah to ga abin da za a gaya maka kai kaza ko ka bar ko kuma labari ya ayyuhal ladina amanu inna katiran min al-ahbari la ya'kuluna amwalan annasi bil batil ko wa yasudduna an sabila kun ga wannan labari ne an fahimta amma dai in dai an ce ya ayyuhal ladina amanu ko ya zama labari ne fa yajibu alayka an tusaddiqahu ko kuma ya zama umarni ne to sai kai imtithali ko hani shi ma kai imtithali wato ka hanu daga aikata abin da aka hana to Allah ta'ala ce aufu bil uqud ku cika alqawari yarjejeniya sa hannu da kuka yi agreement contract duk abin da kuka hadu a kansa kuka sa hannu kuka yarda za a yi kaza ko za a sai kaza ko an bada kaza to duk wannan sunan sa mene uqudi to Allah ya bada umarni aufu ku cika ku aikata abinda aka neme ku ka aikata ko kuka lazimta wa kanku aikata shi ko kuma yarjejeniyar da kuka sa hannu ta lazimta muku aikata shi to ku cika kar ya zama ka sa hannu a abu ka yadda za ka yi kuma ka zo ka warware daga baya wannan ba halin waɗanda suka siffantu da ya a ce musu ya ayyuhal ladina amanu kun gane wannan mutum yau Allah ta'ala ya ce uhillat lakum za mu yi magana akan wani irin uqudin ake nufi yau uqudi umuman kowane iri sannan a wanda ya dace da shari'a yawwa wanda ya dace da shari'a amma idan ya zama ya saba wa shari'a to bai halatta babban haramun ne cika alƙawarin da ya saba wa shari'a an gane yawwa shi yasa ko rantsuwa kai ba wai alƙawari ba idan ka rantse wallahi tallahi ba zan yi kaza ba kuma kaza din nan shari'a ta yarda da shi ko ma ya zama wajibi ko mustahabbi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ka hakura da rantsuwan nan taka ka je kai wancan aikin alheri haka ya faɗa akan bakance ko yawwa idan yayi bakance zai aikata wani abu na saban Allah to kada yayi ya fata wannan saban Allah in ya so sai ya waiwayi to yanzu kuma ya ce zai yi saban Allah amma yanzu ya fasa to sai mai sai kaffaratul yamin an gane yau saboda muhimmancin in ka ce za ka yi ka aikata in ka ce ba za ka yi ba to kar ka aikata to amma nan ana zancen al-uqud ghairul muharrama yawwa uqudin da ba na haram ba in ku na haramun ne an kulla da kai za a je a kashe wani uzbillahi an kulla da kai za a cuci wani an kulla da kai za a yi babban laifi to ka cire kanka daga ciki ko da rantsuwa ce ka je ka yi kafara kada ka aikata wannan abu an gane don haka aufu bil uqudi ba ta taba al uqudul muharrama ba banda su a ciki Allah ta kuna gani to Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami an halatta muku dabbobin ni'ima albahima kamar mun taba zancen ko ana kiran dabba bahima li adami qudratiha ala at-ta'bir saboda ana kiran dabbobi dabba bahima saboda rashin iya yin magana duk wanda ba zai iya fidda abin da ke zuciyarsa a san shi ba ana kiransa albuhum wannan surar ko siffar ko wato rashin lafiya ce in menene ana kiran ta menene albuhum yawa saboda a idan mutum yana da wani abu a zuciyarsa ya kasa fidda shi fala yu'rafu sara mubhama ko sara mubhama yawa dan dukkan dabbobi abinda yake zuciyarsu suna so su fada amma Allah bai ba su lisani ba sun zama me shi yasa ake kiran su bahima ga ta kana kallanta da kyau da meye wata amma ta gaya maka halin da take ciki ba za ta iya ba da kai da ita ba communication amma akwai communication irin nasu tsakanin su da juna suna fahimtar junan su amma dan adam da dabba dabbar ba za ta iya bayyana wa dan adam halin da take ciki ba to wannan shine ake kira mene albuhum yawa lianna ma fi damiriha sara mubhaman wala tastati wala taqdiru an tu'abbir anhu abinda ke zuciyarta ba a san shi ba ba a san meye ba kuma ita ba za ta iya bayyana menene ba to duk dabba da ba ta iya magana kuma dama duk dabbobi ba sa magana ana kiran su mene albaha'im albaha'im shine jam'i guda daya bahima to uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima an yi idafar abu ne zuwa ga siffarsa ko haƙiƙaninsa yawa zuwa kai jinsinsa yawa min idafati shay'i ila jinsihi wannan idafatu shay'i ila madha ila jinsihi yawa kun ga jinsin waɗannan jinsi ne na al'an'am to an yi idafar baha'im zuwa ga jinsinsu na al'an'am asali dama al'an'am su ne raƙuma shanu da tumaki da awaki wannan jinsin su ne ake kira mene yawa al'an'am yawa tunda an halatta a ci a fassarar wasu malaman da suka ce ai har da waɗanda wato halin ihrami ne hana farauta a halin ihrami ne yasa aka haramta su to su ma za su iya shigowa yawa alwuhushin da suka yi halatta a yi farautar su a ci kamar bareyi gada ko da kuma jakin daji to waɗannan sun shiga ciki saboda ya halatta a ci su amma kuma idan a halin ihrami ne da hajji ko umara bai halatta a farauce su ba amma in ba dan halin farauta ba ne to ya halatta a ci su shi yasa aka ce muku ghayru muhillis saydi ba kuna masu halatta farauta ba ma'ana in dai ba kuna masu halatta farauta ba to an halatta muku cin dabbobin ni'ima zancen ya bayyana
uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum sai abinda za a zo nan a karanta muku shi aya ta gaba ta hudu kenan حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة هذا هو الشيء
ما أنا سيني ونن إلا ما يتلى عليكم في أبن دا أدو أجيامك يا حرمت أمبا هكبا دبو بني إما دك أنهلك كامك كذيك ونن هنا لكتكون abinda Allah ke bayyana shi fi siyaqi al-imtinani a siyaqi a context na bayanin falala da gori Allah yana gorantawa bayinsa abin da yayi musu mun muku kaza mun muku kaza babban abu shine yawa na abubuwan da Allah ta'ala ya halatta yanzu idan aka ce maka ka ambaci abubuwan da Allah ya halatta komai ka faɗi sunansa to ka gamu da aikin da ba za ka iya shi ba ko yau domin ni'imomin Allah la tu'addu wa la tuhsa yau amma abinda aka haramta za ka iya faɗa Allah ya haramta mana kaza ya haramta mana kaza yanzu ba ga shi wani malami ya tsaya yana lissafa mana me aka faɗa a suratul ma'ida kadai ba abubuwa guda 18 da a ce har wani malami yana raddin magana yana cewa ai al-ma'ida akwai mu mun ga hukuncen da suka kai dubu masu bashi amsa suka ce ai shi mai maganar ba cewa yayi hukunce ba cewa akwai wasu hukunce da aka ambata amma ida ba a fada a wani wuri ba don haka su ne wannan 18 din suna nan a 18 din an banja amma in ana zancen umumin hukunce na'am sun fi dubu zaka iya samu sama da dubu ma kamar yadda zaka samu a wata surar kuma shi ma akwai ko dubun ko sama da dubu ko sama da dubu ko ƙasa da dubu duk zaka iya samu don haka ne abubuwan da Allah ya halatta wa dan adam yawan su baya lissafuwa ni'imomin Allah suna da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nawa amma abin da ya haramta takaitacce ne ayyananne ne shi yasa ba a haramta abu sai da nassi an gane ba a haramta abu sai da nassi amma halattawa zai shiga cikin umumin ababin albara'atul asliya ko yawa duk sai ka iya cewa duk abin da shari'a bata haramta ba to halal an gane shi kuma wannan ba buƙatar ka kawo nassi akai ba buƙatar ka kawo nassi duk da akwai umumin nassoshi da malamai sukan kafa hujja da shi walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati yawa malamai sukan kafa hujja da wannan aya cewa Allah ta'ala ya halicci lakum yawa lakum inna shi ma ababin imtinani ne cewa domin ku aka halicci duk abin da ke cikin ƙasa to sai ka zo ka duba abin da ke cikin ƙasa din nan tunda kun ga mu a ƙasa muke a nan kun ga bai ce da sama ba sai ambaci ƙasa saboda mu a ƙasa muke an halatta maka da iskar da zaka shaka ko an halatta maka da ruwan teku ga irinsa ko mai gishiri ruwan da ba na teku ba ba shi da gishiri duk inda ka samu abu ga ganye nan iri ga ƴaƴan itace idan ba ruwa aka keɓe wani wuri aka ce wannan na wane bane to asali halal ne zaka iya amfani da shi an banci abubuwan kafin dokoki su zo na duniya da sauransu abubuwa su zama yadda suka zama amma al-aslu fil ashiya shine me al-ibaha al-aslu fil ashiya al-ibaha wannan shine ake kira mene al-bara'atu al-asliya to Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli as-sayd muhilli daga ahalla yawa ismu fa'il ne kuma mudaf yawa shi yasa ya zama haka ghayru muhilli as-sayd ko yawa tunda mudaf ne da mudaf ilayhi shi yasa as-sayd ya zama majruri shi kuma ghayra ko istithna'i ko hali gurgudin fassara da malamai suka bayar yawa ghayra muhilli as-sayd ba kuna masu halatta farauta ba ma'ana akwai dabbobin da aka halatta muku in dai ba halin farauta kuke kuka halatta wa kanku farauta wa antum hurum alhali ku kuna cikin halin ihrami ba ko kuma a harami an gane to wannan an halatta muku shi kuma ba ku gane fasarar ayati gaskiya ne Allah ta'ala kamar yana gaya mana ne ya ku masu imani in kun kulla alkawari tsakaninku da yarjejeniya to kar ku warware ku cika shikenan nan zance ya uhillat lakum bahimatul an'am dabbobi da kuke gani na ni'ima raqumi shanu ko raquma shanu tumaki da awaki to duk halal ne ku bi ka'idojin da aka shar'anta muku ku ci ma'ana ayyanka a ambaci sunan Allah a ci ana fahimta yau sai aka ce illa ko mene ma yutla alaikum sai abinda za a zo nan gaba gashin nan dab za a zo a karanta muku shi yasa ya zo da mudari'i illa ma yutla alaikum sai abin nan da za a zo a gaya muku ana nufin ayar da za ta zo bayan wannan ko ta bayan wannan yau bayan wadda take bin wannan da muke zance
an gane ita ce hurrimat alaikumul maitatu shine ita ake ishara nan da aka ce illa ma yutla alaikum sai aka ce ghayra muhillis sayd akwai malaman da suka ce in kana so ka fahimci wannan ka tsallake wannan ka cire kaman jumla ce mu'tarida sai ka ce ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami ghayra muhillis sayd an halatta muku abinda suke wato dabbobin ni'ima muddin dai ba a halin ba kuna halatta ku yi farauta ba wa antum hurum in kuna cikin ihrami alhalin kuna cikin ihrami in ba wannan to an halatta muku dabbobin ni'ima ku je ku ci amma akwai abubuwan da za a zo a ga muku cewa haramun ne to shine wannan illa ma yutla ya dan fito yau Al-Imam Tabari ya karkasa masu kaulin guda uku da duk yadda suka fassara da yadda zaka dauki abun hali ne ko istisna'i ne da kuma yadda jumla ce mu'tarida ko kuwa amike zaka dauke shi din ya kawo waɗannan ma'anoni guda uku a cikin tafsirin sa amma yanzu kun gane ma'ana dai ana gaya mana ne ya ku masu imani ku cika alƙawuranku ku cika yarjejeniyarku duk abin da kuka dora wa kanku ko yarjejeniya ta lazimta muku ku aikata to ku aikata sannan ku sani an halatta muku dabbobin ni'ima ku yanka ku ci halal ne amma akwai wasu abubuwa da za a gaya muku nan da aka haramta sannan kuma kar ku zo ku halatta farauta alhali kuna cikin ihrami ma'ana duk wanda ya shiga halin ihrami da umara ko ya shiga halin ihrami da haji to an haramta masa farauta in ya fito misali in dan Madina ne daga Madina daga Dhul Hulaifa ya shiga halin ihrami ya fara yana labbaik Allahumma labbaik to a hanya in aka ga dabbar da ya halatta a farauce ta kafin ihrami to saboda wannan ihramin ta zama haramun kar ai farauta domin in ana cikin ihrami an hana farauta daya ce daga cikin abubuwa guda tara da ake cewa mahduratul ihram abinda aka hana mutum in yana cikin ihrami ya aikata daka in kana ba daura aure ba kusantar mata ko ba sa turare ba aski sawa'un askin kai ko abin nan ko hamata ko na gaba duk babu ba yanke farce duk waɗannan abubuwa an faɗi nassin haramta su to muddin ba ku ce kun halatta wa kanku farauta alhalin kuna cikin ihrami ba to waɗannan abubuwa na dabbobi an halatta muku su shikenan zancen da ake a wannan amma akwai wasu za su zo a gaya muku nan wanda an haramta su ai yanzu zancen ya fita sosai ko sai Allah ya ce inna Allah yahkumu ma yurid Allah shi ke hukunta abinda ya so abinda ya ga dama Allah ta'ala shi ke hukunta abinda ya ga dama ba ku ne za ku ce ya Allah kaza muke so ba in kuka ce kaza muke so dan roko in ya ga dama ya amsa muku ko yawa amma in ba haka ba shine zai ce ga abinda za ku yi yin ka kuma shine daidai ga kuma abinda ya haramta muku barin sa din nan kuma shine daidai an gane inna Allah yahkumu ma yurid zamu zo mu ji fa'iloji akan wannan aya insha Allah wannan abin kula shine ma'anar aya yanzu mu karanta abinda malam السعدي يا أنبتا أتكين تفسير ألوك زنبي تفوقه هذا أمر من الله وأنه أمرنيني لقى الله تعالى لعباده المؤمنين وصورة له أنه مقال المالي يعي كوني concise information مهمة ميت عادة يا تترى ما كشيء أو أنه مقال يا فدب يا نندني فتوى هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين وأن أمرنيني دعا لا يقباين سمومنين بما يقتضيه الإيمان دعا بند إيماني كي هكون تاوى معنى عند سوما سو إيماني ني تو يقتضي سو أيكة كذا كما يمكن أن menene wannan umarni bil wafa'i bil uqudi to an sun kulla yarjejeniya to su cika yarjejeniyan nan ai bi ikmaliha su cika ta wa itmamiha shine dai duk su cika wa adami naqdiha kamar su warware ta wa naqsiha ko tauye ta naqs tawaya ko naqb warwarewa wa hadha shamilun lil uqudi allati baina al abdi wa baina rabbih wannan kuma ya kunshi duk yarjejeniya da alƙawari da aka kulla aka yi ibramin su tsakanin bawa da ubangiji tsakanin bawa da ubangiji akwai yarjejeniya akwai ko ya fanta nan ba aya nake yin duka kawo ba alƙawari da ka dauka tsakaninka da ubangiji to da yake cika alƙawarin baka sanki ba kun sani ko ba ku sani ba menene yawa alam a'had ilaykum ya bani adam ko yawa alla ta'budu ash-shaytan yawa wa an ibuduni hadha siratun mustaqim yawa alƙawarin da Allah ya dauka shine abauta masa shi kuma ya karbo wannan alƙawari na fitra tun kafin ma ahalicci mutane ya karbi alƙawari tun mutane suna tsatsan annabi adam an karba za a halicce ku za ku fito da wane da wane da wane iyayenku sannan kuma za ku rayu a guri kaza kowa an kaddara masa babansa tuntuni an faɗa ta hanyar wane za ka zo shi ne mahaifinka ba yadda za a yi ka canza an bi wannan duk kuma tun a can Allah ta'ala ya karbi alƙawari alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba qalu bala to tun a can din muka ce eh ya ubangiji dan haka a yanzu wajibinmu ne mu amsa wannan abu mu tafi yadda Allah ta'ala ya umarce mu mu bauta masa tare da itirafi da rububiyyarsa da uluhiyyarsa da kuma mu gaskata sunayensa da sifofinsa da ya gaya mana dan haka duk wannan ya shiga cikin umumin alƙawari wa baina rabbih wa min iltizami ubudiyyati shine na alazumci bauta ga Allah wal qiyam biha atamma qiyamin da kuma tsayuwa da wannan bauta ga Allah cikakkiyar tsayawa wa adam limtiqas min huquqiha shay'an kuma kar a tauye wani abu na haƙoƙin wannan wato abin nan yarjejeniya da alƙawari da aka dauka wallati bainahu hakanan kuma alƙawura da yarjejeniya waɗanda suke tsakanin sa ciwa al'abd amma kuma ai tun farko da shi aka yi zance yawa bai al-uqud shamilun lil-uqud allati bainal abd ko wa baina rabbih sannan kuma min sai aka yi bayanin meye uqud din shine iltizami ubudiyyati wal qiyam biha atamma al-qiyam wa adam al-intiqas min huquqiha shay'an to an gama wannan sai kuma wallati bainahu ay al-abd wa bainar rasul yawa tsakanin bawan Allah ko wa bainar rasuli da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihi wa ittiba'ihi cewa ai da'a gare shi kuma ai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yayi alƙawari tsakanin bayi da shi cewa lalle za a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilas dinka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba ana nufin alƙawari ka dauka tsakaninka da manzon Allah tsakaninka da Allah akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ji abin wallati bainahu wa bain nan an fadi manzon Allah ne saboda girman haƙƙin akan bawa ne amma na waye na manzon Allah ne dole a yarda da shi ai imani da shi dole ai masa da'a an gane abu yawa sun ce wacce ba yawa wallati bainahu wa bainal walidain sannan kuma tsakanin bawa bawan Allah kenan wa bainal walidaini da kuma iyaye wanda duka yana cikin alƙawarin da Allah ya dauka a kansa cewa zai da'a ga iyaye an fahimci abu yawa ma'ana nan abin da yake nufi huquq din yawa huquqi ne tsakanin bawa ko akan bawa dangane da Allah akwai huquqi akan bawa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai huquqi haƙoƙi akan bawa dangane da iyayensa ya fita sosai zancan wa bainal walidaini tsakanin mutum da iyayensa wal aqaribi da danginsa na jini bi birrihim yayi musu da'a da kyautatawa wa silatihim ya sadar da zumuncin su wa adami qati'atihim kuma kar ya warware kada ya yanke zumunci tsakanin sa da su duk wannan yana cikin ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud kun yadda saboda idan Allah yayi itlaqin abu itlaqin da yufidul umum to la yuqayyad illa bidalil wal aslamu wal ahqqu huwa an yabqa mutlaqan yau abinda yafi dacewa shine a bashi muqayyadin sa ma'ana in Allah ta'ala ya saki hukunci ya fadi wani lafazi kuma bai kayyade shi ba to a bar shi haka ba tare da kaidi ba ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi yasa kun ga ko malaman qira'a sai suka sa alamar tsayawa akan wannan wuri in ka duba alamar jim din nan alama sai ta tsayawa ko inji malaman qira'oyi na suke ne yawwa ga sunan yawwa akwai wanda take mai wajibci akwai kuma wanda take tsayawa kuma mai karfafawa a tsaya kaga kamar zancen ya cika ne ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi baka buƙatar ba sai ka kawo su sharuɗa ba idza kanat kaza da kaza wa idza kanat fil kaza wa la fil kaza kawai awfu bil uqudi in ku ya zama wannan umumin yustalhamu min hada inda za a fahimto wannan umumin daga nan to kowanne akadi ya shiga ciki da na Allah ko tsakaninka da shi da kuma da na Allah da ya wajabta maka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na Allah da ya wajabta maka tsakaninka da iyaye da kuma makota da sauransu da sauransu kamar da zamu zo mu ana fahimta yawa yace wallati bainahu wa bain ashabihi haka nan abin da ke tsakanin bawa da mutanansa wanda yake zaune da su min al-qiyam bi huquq as-suhbati kai har abokai da haƙoƙin su a kanka yawwa bi huquqis suhbati da haƙoƙin zamantakewa nan suhba karka ɗauka abokinka na waje yawwa wanda kake zaune da shi yau da kullum ko yawwa mata ko musamman mace za ta shi wasahibu bil jambi ko yawwa wato menene wasahibu bil jambi dama mace ake nufi yawwa in an ce bil jambi sashi yawwa da sahibinka wanda yake sashen ka yana dab da jikinka ko wal jari da jari ne kake ba jari ne ba sahibi ba yawwa wal jari junubi shi kuma ne shine makoci mai nisa junub daga janaba ai janaba nesa take da tsarki ko to shi kuma bil jambi wal jari mene wal sahibi bil jambi yawwa shi ne ke so mu yawwa wasahibi bil jambi da kuma aboki wanda yake dab da kai to nan mace ake nufi to don haka duk sun shiga cikin wannan haƙoƙin suhuba din yace fil ghina wal faqri cikin abin da ya shafi wadata da talauci wal yusri wal usri wato a kyautata ma waɗannan bayin Allah da iyaye da dangi na jini ƴan uwa da mata da ƴaƴa haƙoƙin su a kanka a halin wadata da abin da Allah ya ɗora maka a halin talauci ma da abin da Allah ya ɗora maka ko yau akwai basics akwai kuma falala da suke kanka wal yusri wal usri halin sauƙi da halin ƙunci wallati bainahu wa bainal khalqi da kuma haƙoƙi na alƙaura da yarjejeniya tsakanin bawa da sauran halitta min uqudil mu'amalati na ƙudurce-ƙudurce da aka ƙulla yarjejeniya da aka ƙulla na mu'amaloli daban-daban kalbai'i kamar saye da sayarwa wal ijarati da ƙwadago wa nahwihima da makamantansu wa uqudit tabarru'ati da kuma yarjejeniya ko agreement ko contract wanda aka yi ta kyauta shine tabarru'ati tabarru'at donation abin da yake a babin kun san mu'amaloli iri biyu ne akwai abin nan uqudu mu'awadat akwai kuma uqudu tabarru'at
عقود معاوضه سنه العقود التي سنه يرجيجين يدا كبان امباكا شنو معاوضه استفيد وتستفيد اخذ واعطي ماخذ واعطي ذم كربا ذم باير wannan shine uqud min muawada ma'ana akwai exchange yawa ba trade by barter ana nufin contract of exchange akwai kuma contract ba na exchange bane su unilaterality daga bangare ɗaya ne in dauki gida na in baka kyauta in dauki fili in baka kyauta wannan sai in dauki takarda in rubuta wannan zo ka samu hannu wannan zo ka sa hannu kun ga wannan shi ma menene akadi ne amma kuma ba na exchange bane akadi ne na meye na donation shi yasa ake kiransa uqudu tabarruat an gane wannan su kuma na muawada sune kamar wannan bai'i da ijara tunda exchange ne zaka bada kuɗi ne ai maka ko da kwadagon kuɗi zaka bayar ai maka barema a gonarka ko kuɗi zaka bayar a daukan maka kaya to duk wannan exchange ne ko na kaya da kaya shine za a zo maka trade by barter ko money da commodity ko yawa ko kuma money da service ko kuma money da manfa'a shine haya in ka karbi haya ko na gida ka biya kuɗi kaga against manfa'a ne zufrok din shi kai amfani da shi ba abun aka dauka aka baka ka tafi da shi gida ba za ku mai da mu kuma zancen abin nan mu'amalat maliya yawa ina ga lokacin ka ya kare ku gaba ɗaya jinjini to wannan kuma zancen akwai maganganun da suke da muhimmanci ina ga mu dawo mu sake daga farko ba matsala ko kai da yar matsala da wasu bayanan duk sai ka sai ko ka faɗa sai ka dawo an nana ta su wasu mutanen ba sa ganewa yadda ya kamata amma ba ku ba Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku da ni baki ɗaya Allah ƙara mana fahimta Allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk